Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Litinin 3 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a Najeriya wasu mabiya addinin Kirista a jihar Ibadan sun yi kira ga gwamnati da ta ƙara kaimi wajen magance matsalar tsaro a ƙasar. Haka kuma masanan a Najeriya na ci gaba da mayar da martani game da wani hanin wani rukunin 'yan ƙasar bizar shiga Amurka saboda wasu dalilai da gwamnatin shugaba Trump ta bayyana. Yau akan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan hana wasu rukunin 'yan Najeriya bizar shiga ta Amurka saboda wasu dalilai na tsaro da Amurka ta bayyana. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington DC, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ta WHO ya kira ga kasashen duniya da kada su rufe kan iyakokinsu ga baki da suka fito daga China a matakan da suke dauka na yaki da cutar coronavirus da ta barke. Sama da mutum 17,000 suka kamu da cutar, yayin da wasu 361 suka rasa rayukansu a China. Daraktan ya yi wannan kiran ne yayin da aka buɗe taron kwamitin amintattun hukumar wanda ake yi shekara-shekara domin shata tsare-tsaren hukumar.
There is no reason for measures that unnecessarily interfere with international travel and trade.
Babban daraktan hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus shi ne yake cewa babu dalilin da zai sa a gindaye wasu matakan da zai haifar da cikas ga tafiye-tafiye da harkokin kasuwanci. Muna kira ga dukkan kasashe da su rika aiwatar da matakansu bisa kwararren hujjoji. A wani yunkuri da dakile yaduwar cutar ta coronavirus, Amurka da Australia da Singapore da sauransu sun hana bakin aure daga suka taso daga China shiga cikin kasashen nasu a wani mataki na dakile yaduwar cutar ta coronavirus. A yau Litinin, 'yan majalisar wakilai na bangaren Democrat da ke gabatar da kara na tsige shugaba Donald Trump da kuma tawagar lauyoyin da ke kare shi shugaban kasan suka gabatar da jawabin kammala muhawara da suke yi a wannan kara da majalisar dattawa ke saurara. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da alamun suka nuna karara cewa akwai yiwuwar majalisar ta dattawan ta wanke shugaban kasa. Daya daga cikin masu gabatar da karan, 'yar majalisar wakilai Val Demings, wacce ke son a tsige shugaba Donald Trump akan wasu tuhume-tuhume guda biyu, ta faɗa wa mambobin majalisar dattawan su 100 cewa shugaba Trump ya ci zarafin mukaminsa, abinda ta ce ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin Amurka. Su dai lauyoyin da ke kare Trump da shi shugaban kasan suna ikirarin cewa shugaban na Amurka bai yi wani abu da ba daidai ba, kuma abinda ake zargensa bai yi girman da har za a yi tuhuman ko kuma za a yi batun tsige shi ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan watanni da suka kwashe suna yakin neman tikitin tsayawa jam'iyyar su ta Democrat a takarar zaben shugaban kasa, masu neman tikiti suna shirin fuskantar masu kada kuri'a a karon farko a daren yau Litinin. Za a gudanar da zaben ne cikin dare a jihar Iowa, wacce ta yi fice a fannin noma a matsayin sharan fage na zaben fidda gwanin da zai fafata da shugaba Donald Trump a watan Nuwamba. Iowa ta kasance jiha ce wacce mafi akasarin al'umma ta fararin farfata ne, wacce wato kwata-kwata bata kai kashi ɗaya na al'umma Amurka ba, wacce ke da ƙabilu daban-daban. Amma kuma bisa al'ada, wannan zaɓe shi ne na farko a jerin zaɓukan da za su kai ga zaɓen shugaban wanda zai zama shugaban ƙasa a fadar White House shekaru huɗu masu zuwa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya isa kasar Uganda yau Litinin yana mai cewa kasar sa za ta yi gagarumin hulɗa da Afirka. Kana ya kira ga kasar da take Afirka ta Gabas ta bude ofishin jakadancin ta a birnin Kudus. Kafin ya bar Isra'ila, Netanyahu ya yi zance a kan muhimmancin hulɗar diplomasiya da tattalin arziki da tsaro wanda bai yi ƙarin bayani ba a kai. Ya ce a ƙarshen ziyararsa a ƙasar ta gabashin Afirka yana kyautata zaton za a ji labari mai daɗi. Prime Minister Uganda shi ne ya tarbi shugaban na Isra'ila a filin saukan jirage na ƙasa da ƙasa na birnin Entebbe, inda aka taɓa kashe ɗan uwan Netanyahu da ake kiran shi Yonatan a wani mummunan rikici wanda yake jagorantar rundunar zaratan sojojin Isra'ila a wani aiki mai tattare da hadari na ceto wasu Yahudawa da aka yi garkuwa da jirginsu a shekarar 1976. Isra'ila ta yi nasara wurin kai mamaya akan shugaban kasar na wancan lokaci Idi Amin, wanda a lokacin mulkinsa ne Isra'ila ta rufe ofishin jakadancinta a kasar.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da fuskantar barazanar tsaro a wasu sassan Najeriya, wasu mabiya addinin Kirista a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin kasar sun yi kira ga gwamnatin tarayyar kasar da ta ƙara ƙaimi wajen samar da tsaro ga jama'a da ke lunguna da saƙon kasar da saƙuna a kasar. Ga rahoton da wakilinmu Umar Hassan Tambol ya aiko mana daga Oyo.
Karuwar rashin tsaro a sassan Najeriya dai ya yi sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi da dama. Kana ya haifar da fargaba a tsakanin jama'a wanda ya yi sanadiyar kaurar jama'a daga wancan sashe zuwa wata shiya a Najeriya. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa wasu mabiya addinin Kirista suka yi addu'o'i da azumi na kwanaki uku don jawo hankalin gwamnati a game da kashe-kashe da satar jama'a da rashin tsaro ke da sawa, tare da yin kira ga gwamnatin da ta dauki matakan tsaron.
Nigeria should be a peaceful place.
Mr. Bola Ogunjimi yace ya kamata a ce kasar Najeriya ta zama kasa mai zaman lafiya. Uwar gida Muji Sola Adegun cewa ta yi.
Government should try all their possible best to save Nigeria from being killed.
Uwar gida Muji Sola Adegun tace gwamnati ta yi kokari ta hana kashe yan Najeriya. Shi ko Mr. Jeremiah Akama yace babu cikakken tsaro a Najeriya.
In this country there is no adequate security.
Anashi wani musulmi cewa yayi kiran da mabiya addinin Kirista suka yi ga gwamnati na ta samar da tsaro ga yan kasa yayi daidai.
Sunana Umaru Lamido. Eh, kiran da sun kai mabiya addinin Kirista yana da kyau. Sun yi magana cewa a dauki mataki tsaro a Najeriya. Wannan abu yayi yawa. Gwamnati to Allah ta dauki tsaro. Ana kai hari masallati, ana kai cuce-cuce, sannan kuma a kasuwa a zo a ɗauke mutum ga mutane makiyaya da manoma duk ana su zaman lahiya. Wasu na ta ƙaura daga wata jiha zuwa wata jiha. Wani da Allah ta sa abin nan himma ta ɗauki matakan tsaro a kan ƙasar nan tamu. Abin ya yi wa rashin tsaro ya kai inda ya kai yau ka ji an ɗauki wannan, gobe ka ji an ɗauki wannan. Al'amarin gwamnati ta ɗauki matakan tsaro saboda Allah kashe wannan, ka ji an yi garkuwa da wannan, wannan a kore mai shanu. Wannan abin ya yi wa gwamnati ta ɗauki matakai saboda Allah kasar ga tamu, ba wai musulmi ba, kirista ba, duka yan kasa a tsare su da dukiyarsu.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton. To har yanzu dai muna a Najeriya, inda masana harkokin diplomasiya suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da hana wani rukunin 'yan kasar biza shiga Amurka da gwamnatin kasar ta yi. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana.
Sanarwa da ta fito daga fadar shugaban kasa zuwa ga manema labarai tana cewa shugaba Muhammadu Buhari ya kafa kwamiti a ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin cikin gida Rauf Arabesola wanda zai yi nazarin sababbin ka'idoji da Amurka ta gindaya da suka shafi batun tsaro da ake so gwamnatocin kasashen waje su rika bi. Dalilin da Amurka ta bayar na cewa Najeriya ba ta cika ka'idojin tsaro ko rashin bayar da haɗin kai wurin magance tafiye-tafiye tsakanin kasashe ba bisa ka'ida ba. Wani abu da tsohon jakadan Najeriya a kasar Sudan Suleiman Dahiru ya ce Amurka ta yi daidai wajen ɗaukan mataki da ta yi.
Amurka za su ce maganar tsaro amma halin gaskiya ba maganar tsaro bane, maganar abubuwan asha da ƴan Najeriya suke yi wanda kuma duk duniyar nan an sani na satin dukiyar mutane 419 credit card fraud.
Kana ganin matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka na kafa kwamiti domin wannan batu zai wani tasiri?
Ni a gane na ban yi tsammanin wani abu na tasiri zai fito a ciki ba. Dalilin da yasa na faɗi haka saboda waɗannan da suke bata mana suna gwamnati ba su da control a kansu, mutane ne kawai da suke yawo a titi. Kuma ina mu faɗi gaskiya bari mu faɗi abinda shugaba Buhari ya taɓa faɗa cewa ba abin doka.
Ko da yake yunkurin kafa kwamitin da Najeriya ta yi na nuna ƙasar a shirye take ta ci gaba da ƙarfafa kyakkyawar alaƙar ta da ke tsakaninta da Amurka da sauran ƙawayenta na ƙasashen waje musamman akan harkokin tsaro ta duniya, domin kwamitin zai aiki ne tare da gwamnatin Amurka da 'yan sandan ƙasa da ƙasa wato Interpol da sauran masu ruwa da tsaki da ka iya haɗawa da waɗanda ke zaune a ƙasar Amurka ɗin wajen ganin an aiwatar da sabbin dokokin. Ƙwararre a harkar zamantakewan ɗan adam kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman ya yi nazari.
To a gaskiya idan muka duba a hakikanin gaskiya idan muka duba muhimmancin nahiyar Afirka a wato ainihin taswirar duniya, kusan za mu iya cewa wato ita ƙasa Amurka ita ce ta yi asara domin muradinta kusan sun mamaye ko ina a duniya, sannan kuma suna son fada aji suna son kuma a ko ina a duniya yana da suna so ya kasance suna da hannu a ciki. To muhimmancin Najeriya ya fi ƙarfin a ce an yadda ita an maida ita wato kamar wasu 'yan ƙananan ƙasashe da Amurka take takawa wanda a zahiri muke gallo. Don haka dole ne 'yan siyasa su yunkura wato su nusar da wato ainihin gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugaba Trump ganin wajen ganin an daidaita al'amura abubuwa sun tafi kamar yadda ya kamata kamar yadda aka saba. Idan ba haka ba wato abun ba zai haifa ma ita kanta Amurka da kuma ita Najeriya da mai ido ba a diplomasiyance.
Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben shekara 2019 Atiku Abubakar ya fito ƙarara ya nuna takaicinsa akan lamarin. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Masu sauraro yau akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan matakan hana wasu rukunin 'yan Najeriya biza ta shiga Amurka saboda wasu dalilai na tsaro da Amurka ta bayyana. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Nake ta kishi ashe ba zan iya iya da ke ba ba zan iya wance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tani na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta tambace manyan kasar ga Najeriya ku zo kan ta mace muna gani muna ji abun abun da kai ce wayo da su ta wuce yanga tata Najeriya ganin na zo da tambaya menene ya samu kai fice a duniya ne gaskiya ko kokariya na ce kaje kan ka zaka tambaya wallahi za mu shawuya mun so ko za mu daina shawuya
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Hello, wa muke da shi daga jihar Zamfara?
Sana tare da Malam Ahmadu a zuwa daga tsari.
To, Malam Ahmadu, muna jin ka, menene ra'ayinka?
A ra'ayina dai na farin ciki da na same ku, don fiye da shekara biyu ina da ɗauko ban samu ba.
To, yau ga shi ka same mu.
Allah da na same ku, kuma yana muku fatan alheri, Allah ya sa a tashi lafiya.
To, amin, mun gode Malam Ahmadu, muna maka fatan alheri. To, yanzu kuma mun samu kira daga jihar Nasarawa, waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu, muna jinka.
Barka da kokari, kana magana da babawa mai auko ne na jishata.
Yawwa malam babawa, muna jinka.
To, masha Allah, Allah ya saka da rai da alheri. Na ji wannan bayanin da kuka dauko, to wato ni ina ganin fa kamar a gaskiya a da iyar ra'ayina sun yi daidai, saboda kaga suna neman su fa gyara kasansu ne. To, duk abin da ya kai ga gyaran ƙasa, ni ina ganin ba wai ba barna bane, saboda suna ganin yanayin yanda ƙasar ne take. Yawa, ina muku addu'a, Allah sa ku tashi lafiya.
To, mun gode malam babawa daga jihar Nasarawa. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna, waye akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hafiz Baballe, barka da yammaci.
Yawa, barka kade.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Karunan Najeriya.
To, Alhaji Musan Garo, muna jinka, menene ra'ayinka?
To, ni gaskiya ne abin da nake dubawa dangane da wannan magana da ita kanta gwamnatin Amurka ta yi. Ni a nawa ra'ayin fa bace ra'ayin wani, bace ra'ayin wani ba, nawa ra'ayi. Wannan hanawa da ta yi shi ya yi daidai. Yanzu kamar talaka iri na mai ribarsa na wani shiga Amerika. Ba abin da za ka iya zuwa haka iya kudin jirgi za ka je ka tafi Amerika. Su ma manyan mutane suke ta wani surutu a kan cewa an hana Amerika, dan an hana 'yan Najeriya shiga. Ai, talakan ba da ya fito ya ce zai goye bayan wai an hana 'yan Najeriya shiga Amerika, amma ya tunanin wani abu. Shugaban ƙasar Najeriya ta tsaya ta gyara ƙasar, ta gyara Najeriya. Maganar tsaro a Najeriya ta riga ta lalace, duk da hanyar da za ka bi an riga an samu matsala a kanta. Dan haka su abin da suka lura suka gani, to a Najeriya ta gyara ƙasar ta kula da security da haka. Suke haka wannan ra'ayi na yayi daidai.
To, amma malam Alhaji Musa, ba ka ganin Najeriya za ta rasa wasu kudaden shiga da 'yan Najeriya suke tura gida wanda suke zuwa nan suke aiki?
To, wannan masu aiki daban. Ai, misali yanzu kai da kake yanzu kana ɗan Najeriya ne kai, kuma yanzu kana aiki a Amerika, babu abin da zai yi a hana ka shiga wannan ƙasa. Amma mutanen da suke shiga, wani ta Najeriya, shugaban ƙasar Najeriya kullum magana ake yi, a zo Zamfara a kashe mutane, a je Maiduguri a kashe mutane, a zo jihar Kaduna a kashe mutane, Katsina a kore mutane daga gari gaba ɗaya, a kore su a tafi da su wani ƙauye can daji daban. A ce wannan abin da ake ba a gani da ake wannan abu, ba ya kamata ba a ce an kula wannan abin.
To, mun gode Alhaji Musa Ngara daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kebbi, waye akan layi?
Salamu alaikum, sunana dan Asabe mai fata ga Yauri.
Amu alaikum salam dan Asabe Yauri, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Gaskiya ni ina Allah wadai da wannan mataki da shugaban Amerika. Hello, muna jinka. Hello,
muna jinka.
Inde saboda matsalolin tsaro ne yasa aka dauki wannan mataki. To, a duniya gaba ɗaya babu ƙasar da bata da nata matsala na tsaro. Sannan su ake kera makaman da ake kashe mutane da su ba su ba. Saboda haka ni ina Allah wadai da wannan mataki da ya dauka ta yi ba. Neman tare da zaune tsaye ne, neman nuna wariya ce ga kasashen mu na Afirka. Ban goyi baya ba. Wannan shi ne ra'ayina.
To, mun gode ɗan Asabe Yauri daga jihar Kebbi. Yanzu kuma mun sami kira daga jamhuriyar Nijar, waye akan layi?
Salamu alaikum.
Amu alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Umma mala ana daga dogon nuji a cikin jamhuriyar Nijar.
To, muna jinka.
A cikin da an ra'ayina bisa ga wannan abin da aka ce 'yan Najeriya ba su a cikin 'yan Najeriya. takardun gare gare su na goge su yi wanda ba na kware ba, yasa Amerika ita ko ba ta riga da takardun na goge ta ita cikin ƙasar Amerika ba. Na gode mu da Amesanina Umma Malam Ali daga dogonti a cikin jamhuriyar Niger, ba balle.
To Umma Malam Ali, mun gode mu ma. Yanzu kuma daga jamhuriyar Niger, bari mu da Nigeria mu leƙa jihar Nasarawa. Waye akan layi?
Abdulhamid Abdulkarim daga lafiya jihar Nasarawa.
To Abdulhamid, muna jinka.
Kai na fi shekara barka da wallahi, na neman gwadu ne, Allah bai bani ba sai yau. Allah ya saka muku da alheri.
To amin, yau gashi ka same mu, mu ba muna maka fata alheri.
Kun zama jagororin talakawan Najeriya, billahi lazi. Abinda aka yi dinnan nayi farin ciki daidai, Allah ya saka mishi da alheri. Donald Trump, Donald Trump na neman ya gyara Najeriya na wannan matakin da ya doka. Mu talakawa mun yi na'am da shi. Tunda su Najeriya ba su ya gyara ba, wallahi in za ta ba duk talaka da yake Najeriya. Koma wani irin talaka da gaskiya bin na mana zafi. Allah ya saka muku da alheri.
To amin, mun gode Malam Abdulhamid daga jihar Nasarawa. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Katsina, waye akan layi?
Ni ne Alhaji Badamasi, a jihar Katsina, a tsananin hukumar kauye babban mutum.
To Alhaji Badamasi, muna jinka.
Yawan nima wannan ra'ayi ba na ɗaya daga cikin wannan abubuwan da suka yi na wajen cewar ɗan Najeriya ba zai je Amurka ɗin nan ba.
To me yasa?
Abin da yasa kuwa? Wanda mutum su nuna suke kullawa, wanda cewar mu kanmu dai ba za mu ji daɗi ba, ba gaskiya ba ne ba lamarin da su ya kawo haka. Ba gaskiya ba ce da ma suke kai su ko mutanen namu.
To mun gode Alhaji Badamasi daga jihar Katsina. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Niger, waye akan layi?
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, muna jinka.
To masha Allah, lallai mun san irin haka za ta kasance.
Me yasa ka ce haka?
Eh, domin saboda ainihin su shugabannin namu, musamman ma na nan Najeriya, kuma musamman ma na arewacin Najeriya, ba su mai da ainihin kasarsu bakin komai ba. Domin saboda duk wani arziki da ake takama da shi a duniyar nan, ba arzikin da Allah bai hore ma Najeriya ba, amma su tsaya su gyara kasarsu, su tabbatar da ainihin an samu ci gaba, an kafaɗo da kamfanoni da abun da rayuwa wanda yake birni da ƙauye za a samu ci gaba. To ba shi ne kan gabansu ba, sai dai yawace a wasan duniya, shi ne kawai kan gabansu. Sannan ina ma ainihin ɗan ƙungiyar muryar talaka na Najeriya, ina musu godiya ga bisa ga ainihin tare da suka yi. Ubangiji Allah ya sa abin da suka tattauna, sun tattauna abin da zai amfane mu.
To mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna, waye akan layi?
To Hafiz, barka da lasariya.
Yawa, barka ka dai.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasu a Kano, tarayyar Najeriya.
To Murtala, muna sauraron ka.
To Hafiz, ina so al'ummar mu fahimci cewa ba kowa da kowa aka ce an hana ki ba, a'a, ya ba da irin kalan mutane da adadin da yake ya hana su shiga. Kuma mu abun mamaki ma da daga mai girman shugaban ƙasa, wanda ni na san yana da son cewa ma a hana dukkan wasu wanda ba su da hujja fita ƙasa zauna su gyara ƙasa, har a ce ma a kafa kwamiti. Ayan ni ne shi zan ce alhamdulillah, manyan da suke fita da kuɗin mu je su boye ko su je su shakata su huta su tsaya a gida su gyara Najeriya. Kaga a ba ta aiki bai damu da ma fita ƙasan ba. Ba ruwan shi a Najeriya yake son zama shi lokacin yi. Muna fata shi ma mai girma shugaban ƙasa zai ji daɗin wannan abu. Kwamitin nan ya watsar da su, in kana da dalili ka cika sharuɗa yadda suke so ka fita, in baka cika sharuɗa ba ka zauna a Najeriya yadda
muke. To mun gode Murtala Rigasa daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi, waye akan layi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba Imam, kafin Madaki, muna jinka.
Alhamdulillah, ni ra'ayina abinda shugaban ƙasar Amerika ya yi daidai, saboda mu talakawa da mu ba ma zuwa ƙasar Amerika akasari masu kuɗi ne. To lallai ni ina goyon baya a hana su kuma su tsaya su kula mana da tsaro a ƙasarmu. Yin haka shi ne zai ba mu zaman lafiya, mu ma ƙasarmu ta ɗaure. Daga ƙarshe muna muku fatan alkhairi. Akwai wasu masu sauraronku, Babangida sakataren Madaki da kuma Awwalu Yakubu Loyi, suna muku fatan alkhairi a tashi lafiya. Na gode.
To Madalla Ayuba Imam, kafin Madaki daga jihar Bauchi. Da haka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku, muna godiya. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. Masu sauraro, kuna tare ni da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa ƙarfe 3 na yamma da minti 54. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar Kansas City Chiefs ta yi nasarar lashe wasan zarika ruga ta Super Bowl karon farko a cikin shekaru 50. A rubu'i na hudu na wasan ne Chiefs ta yi wayan baya ta doke San Francisco 49ers da maki 31-20 ta hanyar kwazon jigon dan wasanta Patrick Mahomes, bayan da San Francisco take kan gaba a rubu'i na 1 da na 2 da na 3 a wasan da aka fafata a Miami a nan Amurka. A yanzu kofin gasar ta duniya zai isa birnin Kansas karon farko tun daga shekara ta 1969. A fagen tennis kuma, dan kasar Serbia Novak Djokovic ya kare kambinsa na gasar Australian Open, bayan doke Dominic Thiem da turmi 2-3 a wasan karshe ta gasar a birnin Melbourne. To sai dai Djokovic ya yi fama da tangal-tangal musamman a turmi na 2 da na 3, inda Thiem ya shige gaba. To amma daga baya Djokovic, wanda ya gana da likitansa har sau 3 a lokacin wasan, ya miƙe yayi wayoyin baya ya doke tim ɗan ƙasar Austria da ke neman lashe babbar gasar sa ta farko a wasan ƙarshe ta 3 da yake fafatawa. Djokovic ya kafa sabon tarihin lashe gasar ta Australian Open har sau 8 kenan, wanda ya bada adadin manyan gasannin tennis na Grand Slam 17 da ya lashe. A Ingila, ƙungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool na dab da lashe gasar Premier, bayan da ajiya Lahadi mai rike da kambin a halin yanzu wato Manchester City da ke ta biyu a teburin gasar ta sha kashi a gidan Tottenham da ci 2 da nema. Sakamakon wasan ya dakushe fatan City din na kare kambinta, ya kuma kara tazarar maki har 22 tsakaninta da Liverpool din da ke saman tebur. A lokaci ɗaya kuma ya daga darajar Tottenham zuwa ta biyar a teburin gasar, tare da tazarar maki 4 tsakaninta da Chelsea da ke ta 4. Haka kuma ya baiwa Liverpool tabbacin lashe kofin gasar ta Premier ta bana idan ta yi galaba akan Crystal Palace a wasan da za su buga a ranar 21 ga watan Maris. Shahararren dan wasan kungiyar ƙwallon ƙafar Juventus ta ƙasar Italia Cristiano Ronaldo ya kafa tarihin zama dan wasa na farko da ya zura ƙwallo a cikin wasanni 9 a jere na gasar Serie A tun daga David Trezeguet a shekara ta 2005. Ronaldo ya zura ƙwallaye 2 ta hanyar penalty a wasan da Juventus din ta doke Fiorentina da ci 3 da nema, wanda ya bada jumlar ƙwallaye 10 da ya zura a cikin wasanni 6 na baya da ya buga. Wannan nasarar ta kuma sa Juventus din gyara zama a saman teburin gasar ta Serie A da makin ta 54 daga cikin wasanni 22, tare kuma da tazarar maki 6 tsakaninta da Inter Milan da ke binta a tebur.
Madalla gaida Murtala Faruku san yana da labaran wasanni. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ta WHO ya kira ga kasashen duniya kada su rufe kan iyakokinsu ga baki da suke fitowa daga China a matakan da suke dauka na yaki da cutar coronavirus da ta barke. Sama da mutum 17,000 suka kamu da cutar, yayin da wasu 361 suka rasa rayukansu. A yau Litinin ne ‘yan majalisar wakilai na ɓangaren ‘yan Democrat da ke gabatar da ƙarin tsige shugaba Donald Trump da kuma tawagar lauyoyi da ke kare shugaban ƙasan suka gabatar da jawabinsu na kammala muhawara da suke yi a wannan ƙara da majalisar dattawa ke saurara. Hakan na faruwa ne a daidai lokaci da wato alamu suka nuna ƙarar cewa akwai yiwuwar majalisar dattawan ta wanke shugaban ƙasa Donald Trump. Bayan watanni da suka kashe suna yakin neman tikiti na tsayawa wa jam'iyyarsu ta Democrat a takarar zaben shugaban kasa, masu neman tikitin da suna za su fara fafatawa a yau Litinin.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta, za a iya aiko mana da sakonni a kodayaushe ta hanyar email ta adireshin mu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho akan lambar mu alamar tarawa 1-202-205-9945. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa shirin ta bada umarni, da injiniyan mu na yau wato Baltic Zanga-Zanga Muhammad Hafiz Baballe, ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.